Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 5 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu magana ne akan yadda malaman makaranta suke baiwa ɗalibai horo a makarantu. Masu sauraron mu, a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar namu. Sannan kuma za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasa kunni don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
An aji barkamu da sake saduwa da ku. Yau dai an aji mun nausa zuwa garin Bauchi inda za mu tattauna da mutanen Bauchi. Yau muna tare da malam kuma comrade Santraki, sai kuma Rahinatu Aliyu da kuma Alhaji Shu'aibu Adamu da unguwar Jaja da ke cikin garin Bauchi, inda za mu tattauna da ku akan dangantaka tsakanin ɗalibi da kuma malami, musamman a ɓangaren horo, hukunci ga ɗalibi. Barkanku da zuwa. Ta kokarin da muke na zagaye ko'ina da ko'ina, musamman waɗanda suke sauraron mu a cikin shirin namu na yau da gobe. Yau mun fara da garin Bauchi saboda kokarin da ƴan Bauchi suke yi wurin kira da kuma shiga cikin shirin namu na yau da gobe. To, kamar yadda na gabatar, za mu yi wannan shirin namu ne akan wato horo ko kuma hukunci ɗalibi a makaranta, inda akan samu akasi da kuma rashin jituwa tsakanin iyaye da kuma malaman makaranta. Barin fara da wa'inda abin ya shafa kai tsaye, wato su malaman makaranta, inda su aka ɗora wa alhakin kula da su ɗaliban basu ilimi har ma da tarbiyya. Malam Ifan Shaki, a matsayinka na malami, malam makarantar primary ko secondary?
Malam makarantar primary.
To, kenan kana fama da ɗalibai ƙananan yara, ƴan kimiyya? To, ya aiki ne?
Alhamdulillah.
To, malam, a game da maganan horaswa, yaya tsarin horar da ɗalibi yake a cikin tsarin koyarwa?
So, alhamdulillah, ne shekaru wakili, bismillah Rahman Rahim. Da farko, ina martanci da zuwa fadar jihar Bauchi, kuma da mamu an kama da karfan baki.
Haka ne, aiko na so ne, na kuma tar Bauchi,
kin kwashi da ina.
To, haifar ma da zuwa raba.
Game da tambayar da kika yi min akan abin da ya shafi horo wa ɗalibai a makarantu na gwamnati, musamman filin muna a ƙarƙashin gwamnati ne, shi ne a gaskiya a halin da ake ciki a yanzu, a kusan zan ce miki wanda abu yana kokarin zama tarihi. Dalilin da ya sa na gaya miki haka ko shi ne, akwai ƙungiyoyi wato na duniya wanda suka yi sha a kan wannan horo da ake ba wa ɗalibai, musamman horo da ya zama mu da matsalolin da muke samu tsakanin mu da su iyayen yara, inda mu muke riƙe da ɗalibansu, shi ne gaskiya iyayen yara ba su taɓa mu goyon baya wajen ganin musamman an turo mana ɗalibai a kan lokaci, ko kuma ya zama sun taya mu ba da horo wa yaran, wato sun je gwargwado wanda yaro zai zama yana shakkan yaki zuwa makaranta ko zuwa wani abu na rashi a makaranta. To, abin da ya sa na sani cewa mu samu goyon bayan iyaye shi ne, iyaye sukan turo mana ɗalibai, kusan mukan iya yaye ɗalibi tun daga aji ɗaya har matakin aji shida ko aji daya na junior secondary school har zuwa aji uku. Wallahi kun yayi dalibi ba musamman ma halin shi ba a ka'ida ko ya kamata a ce ma'aiki da dinga zuwa lokaci yana tambayan halin da kansa yake ciki. Wannan zai kara mana karfin gwiwa na cewa shi yaron in zai aikata wani kuskure zai tunani mahaifinsa zai zo ya bincika ba tare da an sanar da shi cewa na fi jiki.
Kuma malami ya san gidansa ya san mahaifinsa.
A har yanzu maganar da nake gaya miki cewa a kowane rijista na aji za ki je ki samu mun sa yaran sun kawo mana ainihin lambar waya na mahaifinsu ko na wasu magabatansu. Wanda kuskutan kodayaushe mukan yi wannan lamba domin mu san halin da yaro yake cikin da zo ba da kuma matsalar da ya kamata a da kuma abin da ya hana shi zuwa makaranta. So amma duk da haka wani lokaci da ke samu ana maganar da su amma ba za ka kansu ba. To wannan gaskiya kalubale ne da muke samu muke fuskanta kwarai da gaske mu malaman makaranta tsakaninmu da su iyayen yara. Wannan rashin goyon baya yana sa yaran su samu mummunan tarbiyya ko su gurɓace. Domin in an kawo mana su don abin da muka sani shi ne mu ba su ilimi daidai gwargwaro mu ba su tarbiyya daidai lokacin da aka bamu su suke hannunmu. Daga lokacin da muka sallame su to tarbiyyarsu da kula da su ya bar hannunmu. Amma yau inda a ce muna haɗa kai da iyayen da yiwuwa wani lokaci iyayen ma za su zo ɗaukan su za su zo su gaisa da malamai. Amma gaskiya mafi akasari shi ne ko ɗaukan suka zo yi in sun tsaya a gidan yara sun fita shi kenan ba ruwan su da malamai.
Shiga shi muna magana ne akan horo da ake bayarwa a makaranta wani lokaci. Shi za ka ga an wuce gona da iri inda akan kai ga an taɓa lafiyar yaro ko wanda yake kawo hatsaniya da rashin jituwa tsakanin iyayen da malamai. To na ka ganin a bisa doka na koyarwa ina ne daidai hurumin da aka ce nan ne ya kamata a ce an iya horar da yaro ya kai haka wato iyakar horarwa.
To alhamdulillah kamar da kika tambaya lallai a baya karatu suna yin horo mara kyau ko horo da ya dace ga ɗalibai. Amma kasancewar kullum ana samun ci gaba na rayuwa mun samu horo da wasu ƙungiyoyi na ƙasashen na duniya sannan duk yawanci ne dace gyara shi ana zuwa kamar ina ake kiran
ko kuma tsarin horo
yawwa to ko horo dai mukan je akan mukan samu horo wani lokaci ma da samu wasu kungiya ne suka zo suka daga wani wuri haka su don su bada horo akan abin da ya shafi hukunci ko kuma ainihin abin da ya kamata a ce malami ya yi wa ɗalibi. Don a yanzu maganar da nake gaya miki shi ne ita hukumar ilimi ta jihar Bauchi ko ta ƙasa ba ta amince da a dinga yin horo wa ɗalibai wanda yake ko wata yawanci iyaka ba.
To ina ne iyaka?
Yawwa iyaka a nan sai muka ɗauko matsaya muka daidaita akan cewa ya dace idan ɗalibi ya wani abin da ba daidai ba a dubi irin hukuncin da ya kamata a yi masa irin laifin da ya yi. Idan laifin da ya yi yana da girma to muka haɗa hukuncin da nemo iyayensu domin gayyato iyayensu domin a haɗa kai a samu mafita. Idan kuma hukunci ne wanda za mu iya ba da horo a wannan lokaci mukan yi amfani da dama na wani abu da muke bukata da shi a wannan makaranta. Ko ce yaro zai iya kawo ko aizan wato abin wanke bayan gida kenan ko alli ko tsintsiya da dai makamantansu wanda ba za a ɗora ma yaro nauyin da iyayensu za su galabanta ba.
To kina nufin kenan ba a duka?
Kusan gaskiya yanzu ba a cika yin duka ba saboda wani lokaci baka san irin laluran da yaro ya zo da shi ba. Idan yaro ya zo da wani lalura ka je sau ɗaya ya saka masa bulala ɗaya biyu sai ka ga ya shiga wani hali. To wannan yakan kawo saɓani tsakanin mu malamai da su iyayen yara wanda kusan har an samu gajin haƙuri a kai ga hukuma ko kuma su shugabanni su shiga.
To mai unguwa malam Shaibu ku ne iyaye yayin yara kuma yawanci da ku aka samu matsalan yayin da yaro ya ruga da gudu gida ya je ce muku malami ya da ke yi abinda kawai za ku tambaya shi ne yayi na ya da ke ka a nuna maka kuma ku gargaɗo makaranta yakan kai ka ko dai ku rama ma yaron a nan kai tsaye ko kuma ku kira hukuma wato kila ɗan sanda su zo su ki ɗauki malamin na kila a makaranta a hali mara kyau a je a muzuna mashi ko a tozarta shi ya za ka ce.
Assalamu alaikum. Kika ana samun matsaloli da yawa a makaranta. Kuma duka sun tayin laifukan nan ya daga iyaye wallahi mu iyaye mu ne muke son muka gwada son yayan mu ko ba son yaya wallahi abin da zai bata tarbiyyar mu cikin yanzu. So da yawa mista na kan ga kamar lokacin karfe takwas kuka yin baku jirgi kuka fitara mun iyaye mun san yaran na zuwa makaranta amma ba za mu tsaya mai treatment din sa ba don yin makaranta kan lokacin da ake bukata ko ba ka ne ba na sha zuwa kofar makaranta an gomban ko kofar ba sai kam yaro ya sun tsaya kofar kuka fitara suna ruwan bulala
saboda sun zo makaranta a makare
kuma dole na musu nan duk saboda ku yaro gobe amma hakika iyaye har yanzu bai kana makaranta
har yanzu dai iyaye suna
zuwa makare wallahi gode wallahi na gama jawo yau ma na gama jawo kace tafar darbi ya shi tar sura kwata zai makaranta shi kai ka iya ka dai har yanzu sai ya ba baban ma din da bin kaya da wuri bane
wato kina kana nauyin kamar da ka faɗa cewa ku iyaye
ku ne masu nuna duniya yana gidan muna kallon da yanda ake ni kan yi kan tambo ko kun fahimta amma lokacin da yan umar kanin musu kai ko ba ka ne ba lokacin da duniya ta zo lafiya da dina wayewa to adinan ce ke da su mazan karanta da kuma mai da wuri dan adinne san umar ran kallo ka samu ba da yaro ne shafi makaranta
ko na to da kare ku man duka
ina kai mun so in ya dawo tare din nan sai ya sai kai ya ina yi gida sai kai ya don ba ni man shi ko ni rana malam muhammad jawo kine ne sai shi bude makarantan gomman a ya kashe makaranta sai zo kuma ne su ne katina sai sanin shi ya ga su suna su gida su ma zai kai ya don haka tsaron a gida ne da ba
a haka ake cewa ko ba da kudin tara ko kuma gida a abin
shi to saboda haka ina zuwa Allah ya gawa ta malam Allah ya gawa ta malam Allah ina kan shi kin sai kafe kin sai rubutu a sama yana gama wani sai ki kaza ne mallam sai ki da kugo ji ya kawai ba shi kuma sai ku mai da hankali kin ci kan kulawa ne sa wannan abu ya aka kuma na sarrafa
wato akwai yin dangantaka ne ce tsakanin
mallamin
ce tsakanin iyaye da malaman da kuma ɗalibin da ba da girma
haka yake sannan bayan ka kuma sannan wani rana sai wucewa suke faɗa makarantar sai iyaye suka turo yayin su zo su rawa musu
cin a lokacin da
ɗan lokacin da lokacin malam muhammad jahan to saboda haka shi ke na sai sai ga yara fa da fa da cewa makaranta wasu ne rama ma
kuma malamin za a duka shi
a ya ran ku da su yan da ku je su tun da ku bige su sun su yan ku da fara musu makaranta shi ne sai man Muhammad ya dace a ne kai wai mun fada da dan uwan su ne kanin shi su fara fara amma kike kai kike ga wannan filin makaranta ne ga wannan filin ce kike wanda zai yi kai nan gidan wani shi ne dan gidan ne mani kike to wannan filin wanda biyo zo da shi dan gidan sai dai suke dai dai suke da shi dan gidan sai dan ito Allah dai suke
wato dan ce la fara ne
dan gidan ne wannan hali
malami ya da man ya hura da su
ala kulli ala kulli
kuma bangaren mata kace Rajina an ce ku iyaye mata yawanci ku ke ƙara rubuta al'amarin idan ya faru taro ya rubo da gudu gida ya ce malami ya dace shi sai shin sakila ya gagare ki dan nan shi ma duk usawa kike yi idan an yi hutu Allah Allah sai a ce a kida an ce hutu ya ƙare sun kuma makaranta saboda kun san halin ɗanki amma kuma da zaran an kore shi ko an kani karashe shi idan ne aka taba miki ɗanki a warki sai ke rubutun tashi wani lokaci ma shan ma ba za ta jira uban ya dawo ba za ta tsawo da mara ta wuce makarantar ta je gun ba haka kuma abun ba haka ba a cikin kwanciyar rayuwa ta zai allo kada sai an kai ga an bata a cikin sa
alhamdulillah da farko dai akan ce yanda ya tsun hannu bai zama daidai ba haka kuma dukkan mata ba su zama daya ba wata idan aka kawo masa wannan matsala akan cewar malami yayi hukuncewa yaro kwarai ta kan ji sawu wata kuma ba ta jin sawu sai ta tambaya me ya faru in sha ta tsanta gagarare idan kuma ya kasance ita ba ta da cikin zuciya za ta yanke hukunci ba tare da ta koma makarantar ba amma idan tana da son zuciya tabbas ta san dan tallan gagarare ne haka za ta kama hanya domin ta je ta ci malami mutunci su saboda sabon son zuciya da yake tattare da ita haka zalika kuma har a yanzu akwai malaman da ba su daina wannan cin zali ba akwai wani malami da ake labarin shi wanda an yi hirar shi a gabana idan ya shigo ya koya muku ma idan har ba ku iya ma ba darasin lissafi idan har ba ku iya ba a taci a wannan lokaci zai muku duka ba kawai duka din kowane ɗalibi sai ya san duka ne ya shiga jikinsa to saboda haka abin da ake magana cewa lissafi da turanci su ne darasin da suka fi kowane darasi wahala a ƙananun ungaru kamar primary yawa wanda waɗansu kwakwalwarsu ma ba yi buɗuwa sai sun kai aji hudu biyar shida wani ma zai kai aji shida kwakwalwarsa a toshe yake bai gane hausa ba ba bai ballanta na bambanta turanci ba ne bambanta ne sa ce ga su kuma haɗa mishi da tsoratarwa to madam na ta ina ne yaro zai yi sannan ni a tunanin da nake da shi shi ne yana da kyau kamar shi malamin lissafin nan ya tantance wa insu irin yara yake koyar musu wa'annan yaran mai yunwata ne ko tsotsotsu ne kafin ba ya ce yake hukunci
wato ana son ko malamin ya ce ne to ina
yana da kyau
ko wani ɗalibin sa
yana da kyau abin da yasa nake yana da kyau wani idan ya je aji da yunwa ba fa abin da zai gane ni wallahi malami zai gama rubutun sa ne kai fita
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
To ban dawo bangaren kamar ni ta ce ya kamata shi malami ya fahimci ya daliban sun ciki kuma ya fahimci waye ya ci waye ya ci ba shin kana ganin duka wannan nauyin da ya rasa a kan ku?
To malami shi ne mai kula sosai. Shin da mun kula aka ba shi aikin sa shi ne kula. Lalle wani lokaci kamar da ta malama ta magana ana fahimta yanayin yaro zare shi da kazar-kazar din shi ya canza. To ba za mu yi gane yin wani a cikin shi ba saboda akwai jinya. Wani lokaci yaro kan tashi da dan mace shara amma dai da zai iya zuwa makaranta. To lalle wani lokaci akan tambaya cewa me yake damun yaro amma kamar yadda ta faɗa cewa idan an koyar da yara darasi in ba su iya ba ana musu duka. To na ga kamar duka ne ma yanzu na musamman a jihar Bauchi aka saka akan irin wannan. Kuma
jihar Bauchi ne kada
yanzu dai ina gaya miki jihar Bauchi ka zo ina magana ne kuma a
kan jihar Bauchi
matakin hukumar ilimi ta jihar Bauchi gaskiya doka ne don yaro bai iya koyon darasin ka ba ka hukunta shi da bulala bulala ba ta yaro bai iya darasi ko ya koyi ko ya samu ilimi akwai hikima da ake ji shi ne muke ce mata wani method of teaching idan kana da wannan method din na koyarwa kamar hikima kenan da Hausa ko na koyarwa yawa idan kana da wannan cikin sauki za ka ga ɗalibai suna ƙaunar ka wani lokaci za ka ga in malami bai iya sakewa da jama'a da ɗalibai ba haba-haba suke yi da fita daga aji wanda suka fi sha'awa da shigowa to haka yana faɗa kowane ɗan adam da bayar da Allah ya masa kuma kowane ɗan adam da irin yanayi da Allah ya yi shi wani musulmi mai sakin fuska wani kuma musulmi mai ɗaurin fuska kuma haka yi Allah ya yi shi bayan da iya amma dai yana da kokari wajen ya shiga ya koyar da ɗalibai amma dai ina ƙalubalantar ita malama akan wannan malami da take yi bugu don yara ba su
yi har shiga aji suke yi har kurin shiga aji su yake suke yi idan an ce
da fata yana sauraron wannan aji namu na yau da gobe don ya an kawo ƙarin ga jama'a kamar a matsayin shi na malami wani horo ne ya fi aiki ga ɗalibi kai a matsayin ka na malami wanda ya dade a cikin harka
gaskiya yanzu horon da muka shiga wa ɗalibi
wanda kuma yake aiki
ya fi aiki shi ne da yaro shi go yayi wani abin da ba daidai ba mu nuna maka wani ka ta fara cire a makaranta mu shi ta shara
so
dai ta shara ya ta ki wani shi da ya samu wani wahala
kuma ba lada
ba yawa in ga kama ma mu sa shi wani wasu bokatai ne wasu ne mai musashe da gindin famfo ce ko ruwa ya zo ya yafa na sun saboda kan kura ma ya tashi
wani shi ne ga abokan karatu ne yana da nasu karatu suna da
nasu da gyara a rukar wani jewa ma
na yi yawa wani shi ma da wanda rage kwaye da wanda samu da gyara ko za ta ce sun yawon ta yi kuma ya yi kuma ta yi kara ne sauƙi ne ba ta na ga dama ba da ido don wanke wanke mun yi kaza yi kaza a yi ta yi
har yanzu mu kula da muke yi a kan su ne har yanzu suna jin takaicin a sasu abu sauran kawayen su ko ƴan uwan su kallon su
ya in ma ta ne da wato wani abu ba ta ba
ko ka fi dauka abin da zai sa su dan yaran
su da wuri ko ran da bangaren uba a wani shawara za ka ba iyaye don duk da yake an san shi akwai malaman da suke wuce gona da iri ko kuma da suke dauko matsalolin su na gida ko da shi cikin makaranta su huce akan iyayen mutane amma duk da haka akwai wanda suke yin horon tsakani da Allah ne domin su kawo gyara wani kira za a yi wa iyaye
ke lura musu kuwa lalle ya kamata malaman makarantar su zama abokan kudin su da kowanne da sun kaje abubuwan da yake tafiyar da yaran su daga maka samu wannan a shekara samu the chain communication of kansu su ba wani matsala da yake faruwa amma an ba ba haka amma inda yake tafiyar su ko da yake an fara samun da sauki amma tabbas dole ne iyaye mu iyayenmu mu tashi mu hubba ta mu sa ido kan ƴaƴan mu sun ka zuwa neman ilimin na ala kulli hali sun zai ci mice sun zai ci kun da mun yi san kwanan su kin kuma su rinka dingina wa malamai makaranta su rinka martaba su a inda duk su ga su rinka martaba su hakan aka sama kan zo hakika ta san zai ci amma babu haka abin da zai mara kyau ko kan mazin ne ya damu mu kowanne lokaci
sannan kuma ana wa ƙarin bayani da zan yi shine duk mahaifiya a bangaren mahaifiya ya zama tana kulawa da cikin yaron su zuwa makaranta da kuma yanda malamai ya faɗa bugu da ƙari uwar gida ke fitin san lokacin da daga ranar farko da kika kai ɗanki zuwa makaranta kin san karfe nawa ake shiga aji kuma kin san karfe nawa ake fita bugu da ƙari shine uwar gida ba abun da ya malami ya fitana a rayuwarsa ya ga yaro ya zo lati a makare wato saboda yana mayar musu da komai baya don ne komai baya zai iya kasancewa an ce karfe 8 malami zai fita zai shiga aji ya zama yaron shi ya zo 8 da rabi ko 8 da kwata a wannan lokaci malami ya shiga aji har an kira suna an fara darasi sai a ce ga yaro ya zo kun ga an raba hankalin malami kashi yana kokari ya ce zai ba mu wannan yaro da bai zo da wuri ba zai ba shi horo sannan kuma yana kokari ɗan wanda suka zo da wuri su ma a koyar da su su fahimci menene ya kawo su sai uwar gida yana da kyau abinda zan ba da shawara a nan tun da dare su dinga adana ma yara kaya tun da kai kika haife su ba lalle ne yanda kike so su yi miki a lokacin da kike so ba yana da kyau da daddare an yi sallan isha kowa ya harhaɗa takardun shi a wuri ɗaya socks ɗin shi sandals ɗin sa uniform ɗin shi duk su faka mishi a wuri ɗaya gari na wayewa in ma kin yi sefa ne tashi da wuri ba bayan kin yi sallah kin koma kika iya makara to in sallah ya hore miki flag ki zuba musu ruwan ki bi su kuma ki zuba a ciki a flag ɗin nan sai ko ki dan dafa uniform ɗin ki zuba a flag ɗin nan idan ba ki da shi kula ba dai gidan mutum da zaka ce ba ka da kula a zamanin yanzu za ki yi ki kukkulle a leda ɗin ruwan zafi ne ki kukkulla ki rufa a kulan nan ki sake ɗaukan wani zani ko bargo ma akwai masu sawa bargo haka idan aka ajiye kula sai a ɗauki bargon a gudun gine an ta ba shi gudun samu kayan ki da gumi idan kika sarrafa ki haka da daddare to gobe da safe dai ki sami shi sanyi kamar kawai da yawa sai ki sallimi yara da
an ko rage zaman
madalla idan akwai gumanin da za ki sarrafa kin da yake bace su da wanda ba za su makara ba in ta kun an tashi tara sai su dawo su ci gumanin su ki kada su da wuri kafin a jawo wani damuwa da ba
kan da ne ma wanda ba sa dawo a tara ina ga
ana ba su kare ko yanzu kaman
wani
yanzu kaman wasu kunun zaki ake dan kulle musu a dan gora idan suka je za su sha kunun zakin su dawo har a tashi ba su da matsalar sai sun ci wani abu mai nauyi wani wa inji wasu suka yi cewa ka ci abu mai nauyi yana kake maka jiki to sai a ba su mara nauyi to za su iya in sun sha su je in ka ba su mai dumin su da zafi dan waro ne maka hanji su kula musu abin da ya samu a gora su kama hanya su tafi ma baba su sun da break baba ba su zauna ga baki ɗayar wunin da yunwa ba
to ran kuma wurin malami inda zai rufe mana shi wannan tattaunawa da muka yi a matsayinka na malami wani irin shirin za ka yi iyaye domin su fahimci irin horar da kuke wa yara su kuma ba ku goyon baya
alhamdulillah kira da zan yi ga iyayen yara shi ne da farko muna neman su ba mu goyon baya su ba mu haɗin kai wajen ganin sun yi ƙoƙarin turo mana ɗalibai da wuri na farko siya na biyu kuma shi ne su taya mu kiwon waɗannan yara lokacin da muka zo muka ce mu za mu ba tarbiyya a makaranta to in ba mun samu goyon bayan iyaye ba tarbiyyan ba zai samu na ƙarshe shi ne su iyaye sun san halin da ‘ya’yansu suke ciki wani ya san ta wurin kan ɗansa wani ya san cewar ɗansa ba ya jin magana amma shi babban burinsa shi ne ya tattara shi ya wurga shi wurin malami kuma kar malami ya taɓa shi to abin da nake kira shi ne ku iyaye ku zo mu haɗa kai domin mu gudu tare mu tsira tare idan yaro ɗaya ya ɓaci duk community ko zan ce ko garin gaba ɗaya za a iya sa al'umma za su samu ina kira ga su iyaye da su yi duba a wani ɓangare guda na lokacin da yaro ya zo an mata hukunci wanda suka ga ya wuce gona da iri kar su ɗauki hukunci a hannunsu ko su ɗauki doka ita kanta makaranta ba a rasa irin wannan barbudin malami daga lokacin da malami ya kuskure kuma ita makaranta take fara ɗaukan mataki na farko a kan shi kafin iyayen ma su zo ita hukumar makaranta ta fara daukan mataki akan shi malamin da yawan abun din ka san ba gari ba don baya da cikin doka idan iyaye yara kuma suka yi gajin hakuri suka zo ga matakin da makaranta take dauka hukumar makaranta take dauka su kuma sun zo da sabanin hukuncin hukuncin da ita hukumar makaranta take dauka akan malamin don haka wani lokaci idan an zo sai a samu sabani baki daya cewar su shugabannin malamai shugabannin makaranta ana nuna musu cewar basu ma san me suke yi ba tunda matakin da suke dauka ba daidai bane kuma su suka san malamin su suka san irin hukuncin da ya dace su maka halama har sai ya fi ji a jikin ta akan akan ake kan kashe wurin kuma to saboda haka ina kira da su iyayen yara da su dinga hakuri domin babu wanda za su yi hakuri a cikin duniya ta ba hakuri na tsara ne a koda yaushe idan suka zo muka hada kai za mu gina yaran nan kai suka fi dinga tsira insha Allah
Madalla kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a birnin Kumasi Ghana Hauwa Abdul Karim yan fayiniya da bakuwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Wayo Allah tuwo
tuwo. To jama'a a shirin mu na kwalama kuma Aja Zara Fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci zaki muna.
Gaskiya ina so abincin miya sosai. Na fi yadda fa abincin miya yafi irin shinkafa shinkafan nan. So na best another best food da ne miyan kwakwa. So miyan kwakwa na need fresh kwakwa na need
san mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa ai miya ba kamar Najeriya haka kwakwa ana ci
really
idan an dafa kwakwa sai a zama ana cin shi haka wani ma dan yin haka suke ci mu gane kawai muke daukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi so ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka da san da ake kwakwa
okay so miyan kwakwa kana ni ke miyan kwakwa nani na sai ina need kwakwa farko let me list the ingredient ki need kwakwa ki need nama de ki need tomatoes albasa tankwa ina so momoni ya suke ce momoni
momoni kifi mai warin
kifi mai warin amma ba wai wari bane dadin ne shi sa farko ka dafa kwakwan nan in ka dafa kwakwan nan yayi taushi shi ka tace shi cikin yake kira sonia
ruwa matati
matati shi ka daka in ka daka kwakwan ka bari ka daka shi da kyau in ka daka was kana daka wannan kana zubki naman ka kuma isa in ka daka ka kawe nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka tace in ka tace
ka cire diyan
ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda 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 in ka kawe shi ka dama shi da ganye shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashi bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace shi su biyu ko su uku in ka was naman ka na kan wutan nan
na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin
duka ka cire kullun duka sannan abinci da jisa sauran nakwa ka mashi shi da annunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tace shi ka kuma tace shi su biyu saboda su da yawan nan baka tace su akwai ni kasa baki baki da ke sauran kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa isa ka tace shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shi ka zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tomato sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fine ka dibiya su kai iya dafu shi ka cire ka nika shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa was ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan kwakwan ka ya yi ready kenan. Na'am.
Shi da me ake cin shi?
Shi kuma zaka yi ka ci shi da sukura. Ni na son sukura sosai. Zaka yi ka ci shi da sukura, zaka yi ka ci shi da tuwon shinkafa, zaka yi ka ci shi da tuwon gari, eba, amala, duka dai any swallow duka zaka yi ka ci miyan kwakwan ka da shi.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.